الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى لدكم ونلنجي نيبو maman da kin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 11 ga watan Al-Muharram shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan 10 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 25 a bangaren lissafi suratul Furqan kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am wani misali dangane da wata mu'amala ta kasuwa da ake ka sayi babur ka ba wani da sunan cewa ya je ya yi aiki addini na Allah zai kawo ma kaza ko a duk sati zai kawo kaza ko duk a ƙarshen wata zai kawo kaza kamar yadda akan sayi mota a ba direba ya je ya yi aiki a sati ya kawo kaza ko kuma zuwa ƙarshen wata ya kawo kaza wannan mu'amala ce ingantacciya ka bashi wannan babur a matsayin ya je ya yi aiki idan ya yi aiki in aikin jika goma ya yi to a yi ne iya abinda ka faɗa masa in jika guda in jika biyu wannan shi ne iya gurgudan abinda zai kama hayar babur ka bashi ne ya je ya yi aiki da shi in ya yi aiki ga gurgudan iya abinda zai kama an gane ko kenan a nan yarjejeniya ce mu'amala ce wadda tana da fuska biyu fuska ta farko kakan iya ba mutum ya je ya yi aiki abinda ya samu a cikin wannan yini za ku kasa shi iya yadda kuka dandance in ma a raba tsakiya ka ɗau rabi ya ɗau rabi ko kuma a kasa uku ka ɗau biyu ya ɗau ɗaya ko shi ya ɗau biyu kai ka ɗau ɗaya iya yadda kuka yi to a nan in an samu kenan za ku raba in ba a samu ba babu wani abu a kan shi to amma in haya ce ka ba mutum shi kaka yi aiki ka ba shi wannan babur ya je ya yi aiki ya nemi kuɗi kai ga iya abinda zai kawo maka daidai yake da hayar gida da za ka ba mutum domin ya je ya zauna a wannan gida ya amfana da shi a ƙarshen wata kaza zai baka ko da bai zauna a cikin gidan ba yanzu misali ka ba mutum hayar shago zai sanya kaya ya yi kasuwa idan ya saka kaya a cikin shagon in bai ciniki ba a ƙarshen wata sai ya ce maka bai samu komai ba ba zai biya kuɗin haya ba misali wannan kura ce ko mu ce burwat ce mutum yakan zo a bashi hayar ta ya je ya yi aiki ya yi aiki da ya yi aiki ba kai dai ka bashi hayar ta in wuni ya yi kaza zai kawo maka to haka shi ma babur ko mota akan iya badawa a yi yarjejeniya akan kaza mutum kenan ya je ya yi aiki iya abinda kuka dandance shi ne zai kawo maka ba maganar a ƙarshen yini ya zo ya ce maka bai yi aiki ba a'a in zuwa ya yi ya jingine wannan babur a ƙarshen yini kuɗi za ka ba kuɗi zai baka kaga kamar yadda zamani da ya gabata akan ba da kekuna na haya akan ba da babura na haya ko a baka mota ta haya ka dau wannan mota ka je kai amfanin ka a ƙarshen muni ga iya abin da zaka kawo sawa'an neman kudi kai ko ba neman kudi ba kai da ita dan haka in ma ya kasance a matsayin kira ne ko kuma ya kasance a matsayin ijara ne ma'ana a baka hayar shi wannan baburkin kenan ka je kai aiki ga iya abin da zaka kawo a ƙarshen muni daidai yake da a baka hayar gida in aka baka hayar gida sawa'an ka shiga gida ko baka shiga ba in ƙarshen wata yayi dole zaka biya kuɗi na'am to abinda muke so mu gane mace ita ce take da waliyi shi namiji ba shi da waliyi sai dai a ce wakili an gane ko ita mace bata isa ba ta daura ma kanta aure dole sai waliyinta ko kuma wanda waliyinta ya wakilta ya tsaya matsayinsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la nikaha illa bi waliyyi ba aure sai da alwali duk auren da aka yi ba tare da alwali ba aure ne batacce kuma hadisi ne ingantacce ya gabata a cikin darasinmu na sunan Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk matar da ta aurar da kanta ba tare da izinin waliyinta manzo Allah ya ce wannan mata mazinaciya ce sai da ya maimaita su wannan yana tabbatar da cewa aure baya inganta sai da wali to shi namiji yakan iya zuwa ya tambaye alwalin amarya a bashi ya karban ma kansa ko kuma ya wakilta wani ya tsaya matsayin shi ya je ya tambaya masa in an bashi shi ya karban masa shi bangaren ango ba a kiran shi wali abinda ake kiran shi wakili bangaren amarya shine ake kiran shi wali da gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa muna cikin sura ta 25 a bangaren lissafi suratul furqan mun tsaya ƙarshen aya ta 20 wanda aya ta 20 a cikin wannan sura wato martani ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke mayar ma mushrikai a madadin manzansa kamar yanda saboda tsabar jahilcinsu da wautarsu su suna ganin cewa bai dace a aiko dan adam wanda ke ci ke sha a matsayin manzo kuma yana tafiya kasuwa yaya za a yi haka suwa iya tunaninsu kawai wanda ya dace a aiko a matsayin manzo wato mala'ika daga cikin mala'ika shi ko Allah ya faɗa inda a ce mala'iku ne ke rayuwa a ban ƙasa to da Allah ya da manzon da Allah zai saukar mala'ika zai saukar kullau kana fil ardi mala'ikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula haka Allah ya faɗa a can ƙarshen suratul isra ce da su inda a ce mala'iku ne wato ke tafiya a ban ƙasa suna rayuwa suna nutsuwa ubangiji ta'ala ya ce lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula da mun saukar musu mala'ika na musamman a matsayin manzo da shi za mu saukar kaga kasancewar wauta ce jinsi na mala'ika daban jinsi na ƴaƴan adam daban yaya za a yi wato a iya fahimtar juna da gane ma juna, manzo ya sha bamban da jinsin jama'ar da aka aiko masa, da aka aiko musu. To dan haka hikima ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda ƴaƴan Adam ne suke rayuwa a ban ƙasa, to dan haka duk manzon da Allah Subhanahu wa ta'ala ya aiko har aka zo kan cika makin manzanni, gaba ɗayan su ƴaƴan Adam. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ubangiji ta'ala ya ce gabaninka bamu taba turo da wani manzo illa rijalan, face mazaje ne, ƴaƴan Adam ne, mazaje ne kuma ba mata ba. Nuhi ilayhim, Ubangiji ta'ala ya ce kuma manzannin mukan turo musu sakonni domin su isar ma jama'a. Fas'alu ahla dhikri, Ubangiji ta'ala ya ce ku tambaya ma, ku tambayi ma'abuta sani in har ba ku san da haka, in kuntum la ta'lamuna, in har ba ku san da haka ba. Shin Allah ya taba turo wani manzo mala'ika ba dan Adam ba? Ko ya taba turo wani manzo ko wata ba annabiya a matsayin mace? To dan haka kasancewar Ubangiji ta'ala ya faɗa tun can a cikin suratul an'am, wa qalu laula unzila alayhi malak ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. Ubangiji ta'ala ya hakaito mana fadar su su mushrikai, suka ce wai laula unzila alaihi malak, me ya hana a saukar masa da wani mala'ika in yayi fada ya ringa gaskata shi. Ubangiji ta'ala ya ce walau anzalna malaka, kaddarcewa za mu saukar da mala'ika, to in ku muka saukar da shi laqudiyal amru, Ubangiji ta'ala ya ce lalle ne ina rantsuwa da girma na da buwaya ta, ya ce da an hukunta al'amari. Idan suka ƙaryatar da wannan manzo wanda Allah ya hada masa mala'ika ya saukar da shi, Ubangiji ta'ala ya ce laqudiyal amru, lalle ne za a hukuntar da al'amari, shine na halakar da su kun malayun zaun dire da kyautawar ido, ba za a saurara musu ba. Ubangiji ta'ala ya ce walau ja'alnahu malakan, kaddarcewa inda za mu maida manzon da za mu turo a ce mala'ika ne, la ja'alnahu rajula, Ubangiji ta'ala ya ce da mu maida shi mutum ne, dan Adam. Mala'ika ne amma ga shi a sifar dan Adam, ƴaƴan Adam. Walalabasna alaihim ma yalbisun, Ubangiji ta'ala ya ce da mun gauraya musu irin abinda suke gaurayawa. Allah ne ku, yaya za a ce ga ya mala'ika ne kuma sifar dan Adam? Kenan abu zai rikita su kasa gane inda aka sa gaba. To dan haka hikima ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, da yake ƴaƴan Adam ne suke rayuwa a ban ƙasa, kuma ƴaƴan Adam a yanda Allah ya ɗabi'antar da su suna ci suna sha, an gane ku, suna tafiya kasuwa. To dan haka duk wani manzo da Allah ya aiko dan Adam ne yana ci yana sha kuma yana tafiya kasuwa, irin yanda jama'a su suke tafiya kasuwa. Ci da sha da tafiya kasuwa ga manzo ba komawa da baya bane, ba kaskanci bane ba, matsayin shi ne wanda yake na dan Adam. Kuma bugo da kari, duk manzon da Allah zai aiko ma wata jama'a, yakan aiko wannan manzon da yaran da jama'a su suke faɗi, suke zance, yaran da suke ji da shi Allah yake aiko manzon, domin su jama'ar da aka turo ma manzon su fahimci inda aka sa gaba, su fahimci sakon da aka turo manzon da shi. Shine yace wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum. To dan haka wauta ce suka yi akan cewa mali hadar rasuli ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswa laula unzila alayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadhira. Suka ce wani yasa wannan manzo ya akulu ta'ama, wato yake mike ga wannan manzo, wato na cin abinci irin yanda muke ci, kuma yana tafiya kasuwa kamar yanda muke tafiya kasuwa. Laula unzila ilaihi malakun, mi ya hana a saukar masa da wani mala'ika, fa yakuna ma'ahu nadhira, wato ya kasance mai gargadi tare da shi, ma'ana in yayi fada mala'ikan ya ce kwarai da gaske haka ne, suka ce awilu ka'idaihi kanzu, ko kuma mi yana ajihu masa wata taska daga sama ya ringa ci yana sha ba sai ya bukatu zuwa kasuwa ba. Aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha, ko wata babbar gona ta kasance gare shi wanda ta hanyar wannan gona zai ringa ci yana sha, a ce gona ce ta musamman kawai Allah ya halitta masa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa qala adh-dhalimuna, az-zalimai sun fada wato ga muminai, in tattabi'una, ba kowa kuke biya illa rajulan masfura, sai dai wannan miji kawai abin juyar ma da hankali ya zo ya ce muku manzo ne kun yarda kun bi shi saboda rashin tunani. To shine anan Ubangiji ta'ala ya maida musu martani wa ma arsalna qablaka minal mursalina, Ubangiji ta'ala ya ce gabanin ka bamu turo da wani manzo daga cikin manzannin mu, illa innakum la ya'kuluna ta'ama, Ubangiji ta'ala ya ce face lalle manzannin namu gaba ɗayan su wato suna cin abinci irin yanda kake ci, kuma suna sha kamar yanda kake sha, wa yamshuna fil aswaq, kuma suna tafiya kasuwa tamkar yanda kake zuwa kasuwa. Kaga kenan ba kan shi farau ba, duk manzannin da suka gabace shi, su annabi Ibrahim alaihi salam, su annabi Musa, su annabi Isa, su annabi Nuhu da sauransu, suna ci suna sha kamar yanda yake ci yana sha, kuma suna zuwa kasuwa kamar yanda yake zuwa kasuwa. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna, wato mun maida shashin ku fitina ne ga shashi, mun maida junan ku fitina ne wato ga juna. Malaman suka faɗa kamar yanda mawadaci fitina ne ga talaka, talaka in ya ga mawadaci a cikin wadata sai ya ringa wai ni me yasa ni Allah bai yi ni mawadaci ba. To kaga wannan kalima ce wadda take mummuna, wanda ta ci karo da ladabi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangijin da ya halicce ka a matsayin talaka shi ya san da cewa talaucin shi ne ya fi dacewa da kai, hikima ce ta shi, an gane. Kuma shi talauci ai ba dawwama ba ake da shi, ba a dawwama da shi, duk wani tsanani ba a dawwama da shi, ɗayan biyu ne, in ma kana raye wannan tsanani ya gushe yalwa ta biyo baya, kamar yadda ita ma yalwa ba a dawwama da ita. In ma tsananin talaucin ya dame ka, to in ka zama mumini kana mutuwa, wannan talauci shi kenan ya ƙare. To don haka shi mawadaci fitina ne ga talaka, talaka in ya ga mawadaci zai ringa saka wasu mummunan zato game da Ubangiji, shi me yasa ba abu ba wadatar da shi, shi me yasa ba masa arziki ba. Kamar yanda wato marar lafiya shi ma fitina ne ga mai lafiya, idan marar lafiya ya ga masu lafiya suna kai kawo sai ya ga cewa kamar ma an dora masa karan tsana, shi me yasa ba aka dora masa wannan rashin lafiya. Kamar yanda wato mai daraja shi ma fitina ne ga wanda yake kaskantacce, idan ya ga masu daraja sun wuce sun sai ya ringa ganin shi me yasa Allah bai yi shi ba a wannan matsayi. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitina, mun maida wato junan ku fitina ne ga juna. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce na cikin sahihai, manzon Allah yake cewa idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal jism falyanzur ila man dunahu fil mali wal jism, manzon Allah yace idan ɗayan ku ya ga wanda aka fifita a kansa, kaga wanda ya fika a bangaren dukiya ko bangaren kyawun halitta ta jiki ko wani abu wanda yake na rayuwa, manzo Allah ya ce to fal yanzu ila man dunahu fil mali wal jism, ya kalli wanda yake kasa da shi a wajen dukiya da kyawun jiki, an gane ko. Idan ka ga wanda ya fika ya dara ka, to iya abinda ake bukata i kokari ka kalli wanda yake kasa da kai, kallon na kasa da kai shine zai kai ka zuwa gane cewa Allah ya jaddada maka ni'ima, kuma zaka gode masa akan ni'imar da ya maka. Saboda matsalar kallon wanda ya fika, to wannan zai kai ka zuwa butulci, kaga cewa Allah bai maka komai ba, kuma za ka samu damuwa. Abu na biyu, cutar hasada za ta faru a cikin zuciyar mutum duk lokacin da mutum yake kallon na sama da shi. To abu na farko zai butulce ma ni'ima ta Ubangiji, abu na biyu wannan zai haifar masa da cutar hasada, ya kasa samun nutsuwa a rayuwarsa. To don haka a nan misali, in baka da lafiya to ba a son ka kalli wanda yake sama da kai da kai, kalli wanda yake na ƙasa da kai. Kai ka tashi ma kana ɗan kewayawa, kana cin abinci, kana sha, ba sai an dura ma ga wani marar lafiya a kwance sai an dura masa. Za ka samu wani marar lafiyar an shekara dire ya tashi ya zauna ba zai iya ba. To amma kai ga ka kana zagayawa, kana kewayawa, ana harkoki da yau da gobe da kai. Kuma yin maganar dukiya ce, kalli wanda yake na ƙasa da kai. In wane ya fi ka, kai kasanka dubu nawa ke akwai wanda ka fi. To don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa duk wanda ya ga wanda, idan ɗayanku ya ga wanda aka fifita a kansa game da abin da ya shafi dukiya da kyawun jiki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to mutum ya yi ƙoƙari ya kalli na ƙasa da shi game da wato ita dukiyar da kyawun jiki. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kankanta shiga wurin mawadata, domin kankanta shiga wurin mawadata shine zai kai ku ba za ku wulakanta ni'imar da Allah ya muku. A duk lokacin da kana kai kawo wajen mawadata, to zaka ga cewa kai ba maka komai a rayuwa. Don haka zaka ga irin masu muna na zato da Ubangijinsu, sai ka je mutum yana faɗa cewa wai su duniya rakiya suka zo. To rakiya kuka zo, kalli na ƙasa da kai, mutum dubu nawa ke akwai wanda ka fi su. A taƙaice dai abin da muke so mu sani, a ɓangaren abin da ya shafi lamarin duniya, ba a buƙatar mumini ya kalli na sama da shi, na ƙasa da kai ake buƙatar ka kalla. In dai akan duk al'amari ne wanda ya shafi rayuwa, ka kalli na ƙasa da kai sai ka san da cewa Allah ya maka ni'ima, ka gode masa. Wannan godiya ita ce za ta dawwamar maka da wannan ni'ima, kuma ni'imar ta dadu. Amma a ɓangaren abin da ya shafi damari na lahira, to a kullum ana buƙatar ka kalli na sama da kai, kar ka kalli na ƙasa da kai. Misali, idan ka ga wane ya zage a cikin ayyuka na ibada, shine azumin Litinin da Alhamis, shine azumin kwana uku a kowane wata, shine kiyamul layl, shine salatu duha, shine yin salloli na ar-rawatib, shine karatun alqur'ani, to abinda ake bukata wannan mai kokari a cikin ibada ka kalle shi, ka ringa famar cewa sai ka dara shi. In ga mutum mai kokarin zuwa makaranta, mai kokarin neman ilimi ba dare ba rana, to abinda ake bukata kai kokarin cewa sai ka dara shi, kar ka kalle wanda yake na ƙasa da shi. Saboda Allah ya ajiye mana ka'ida, lamari na lahira shine ake gasa, shine ake takara, muminai ya zamanto junansu yana famar ya dara juna akan al'amari na lahira, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun, game da wannan al'amari na lahira masu takara su yi takara, masu hamayya su yi hamayya. Amma abin da ya shafi na duniya, a kullum abin da ake bukata mu kalli na ƙasa da mu, kar mu kalli na sama da mu. Kallon na ƙasa da mu shi zai sa mu gane cewa Allah ya jaddada mana ni'ima, kuma mu gode masa. Kallon na sama da mu a kan al'amari na duniya zai sa mu butulce ma Ubangiji Subhanahu Wata'ala, kuma zai haifar mana da cutar hasada, Allah ya kare mu. Shi ne sai ya ce a tasbiru, Ubangiji Ta'ala ya ce shin ko za ku dau hakuri akan jarrabawa da na muku? Kai talaka ka dau hakuri akan talaucinka, ka san da cewa Allah bai watsar da lamarinka ba, ya dora maka wannan talauci ne saboda hikima. Kai marar lafiya, ka san da cewa wannan rashin lafiya da Allah ya dora ma, ya dora maka ne a matsayin yana son ka, yana kaunar ka, dan matsayinka da darajarka ta daukaka a gunsa. Haka ne hikima ta Ubangiji Subhanahu Wata'ala, shine yace a tasbiru, shin za ku iya daukan hakuri akan halayen da na jarrabe ku? Sai yace wa kana rabbuka basira, lalle Ubangijinka ya zamanto masani ne game da bayinsa, ya san duk abin da ya dace da bayinsa, komai da yake gudanar da shi yana gudanar da shi ne da hikima. ya san wake daukan hakuri akan jarrabawa da ya masa, ya san kuma wake kashin hakuri. Zamu tashi aya ta gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا أتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Wato Ubangiji Ta'ala na faɗa, wa qala allazina la yarjuna liqa'ana, waɗanda ba sa tsoron haɗuwa da mu sun faɗa ga manzon da aka aiko musu, laula unzila alaina almala'ika, wato wai me ya hana a saukar mana mala'iku tare da manzon su ringa gaskata shi akan duk abin da ya faɗa. Aunara rabbana, suka ce me ya hana shi Ubangijin namu ya sauko ya bayyana, in manzon ya yi faɗa ya ce ƙwarai da gaske ni na aiko muku shi, wato wai su ga Ubangiji ido da ido. Kaga wannan irin saurin kai ne na Banu Isra'il, mutanen annabi Musa alaihi salam, wanda suma yayin da suka ji zancen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sai suka ce ai su ba za su wadatu ba, dan sun ji zancensa, su so suke su gan shi ido da ido. Kamar yadda Allah ya kissanta mana a can, wato cikin Suratul Baqara da kuma cikin Suratul A'raf, Ubangiji Ta'ala ya sa annabi Musa alaihi salam ya zaɓi mutum 70 daga cikin jama'arsa a matsayin wakilai ne, ya tafi da su Miqat, inda Allah ya yi alkawali da shi domin a ba shi littafin At-Taura, shi da jama'arsa su zo su dukufa a kan yin aiki da abin da yake cikinta. To waɗannan mutum 70 da annabi Musa alaihi salam ya tafi da su, Allah ya jiyar da su zancensa. Sai suka ce arina Allah jahra, Musa abinda muke bukata nuna mana Ubangijinmu ido da ido mu ganshi. Ubangiji Ta'ala ya ce fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, take yanke tsawa ta mala'ika ta damke su, ta damke ku, wa antum tanzurun, kuna kallo wata wuta ta sauka daga sama, tsawa ta sauka gaba ɗaya ta hallakar da su. Kamar yadda can a cikin Suratul A'raf Ubangiji Ta'ala ya sanya wata tsawa ta sauka daga sama ta hallakar da su, falamma akhadhatkumur rajfa, annabi Musa hankalinsa ya tashi ya ce rabbi law shi'ita ahlaktahum min qablu wa iyyaka, yace ya Allah gabanin haka inda ka so ai ni da su gaba dai da ka hallakar da mu, atuli kuna bi ma fa ala sufaha minna, yanzu ka hallakar da mu a sababin abin da wasu wawaye daga cikin mu suka aikata. Rashin sanin girman ka ne da kimar ka shi yasa suka ce suna son su ganka da idansu, wato wasu wadatu da zancen da suka yi. Yace in hiya illa fitnatuka, yace ya Allah wannan dai ba komai ba, kawai jarrabawar ka ce. tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha, da kake batar da wanda kaso daga cikin bayinka wani kuma ka shiryar da shi. Sai yace anta waliyuna, kai ne majibincin lamarin, faghfir lana, ya ubangijinmu ka gafarta mana, warhamna, ka ji kanmu, wa anta khairul ghafirina, kai ne fiyayyen masu gafara in ma akwai wani mai gafara. Allah ya karba addu'ar Annabi Musa, ya rayar da su waɗannan mutane, Annabi Musa ya dawo da su. To kaga wannan fada da suka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su bane barau, mutanen Annabi Musa su ma sun fada masa cewa wai ya nuna musu Allah su ganshi ido da ido. To shine anan Ubangiji ta'ala yace wa qala allazina la yarjuna liqa'ana, wadanda ba sa tsoron haduwa da mu. Lafazin ar-raja yana daga cikin zawatul abdal, kalimomi wadanda suke da fuska biyu, domin lafazin ar-raja yana daukan ma'anar kwadayi, sannan kuma yana daukan ma'anar tsoro. A wannan aya ma'anar shi shine tsoro, kamar yadda a can fadar sa malakum la tarjuna lillahi wa qala, nan ma ma'anar sa shine tsoro. Shine anan yace wa qala allazina la yarjuna liqa'ana, wadanda ba sa tsoron haduwa da mu, an gane ko wadanda ba su gaskata da alkiyama ba. Ubangiji ta'ala yace sun fada ga manzon da aka aiko musu, laula unzila alaina almalaika, wai me yana a saukar mana da mala'iku, in shi manzon yayi fada su ce kware da gaske abin da ya fada haka ne. Auna ran rabbana, ko kuma mu ga ubangijinmu ido da ido ya bamu labarin cewa shi ya aiko shi. Ubangiji ta'ala yace laqad istakbaru fi anfusihim, a sababin wannan fada wadda ta kai matuka a wajen mu ne. Ubangiji ta'ala yace laqad istakbaru fi anfusihim, tabbas wato sun yi girman kai, fi anfusihim a cikin rayukansu, wa ta utuwan kabira. Ubangiji ta'ala yace sun yi shishigi, shishigi wanda yake mai girma, shishigin da babu wani shishigi sama da shi, domin babu shishigin da ya wuce bawaye nemi ganin Ubangiji subhanahu wata'ala a wannan rayuwa ta duniya. A gane ko babu shishigin da ya wuce haka. Annabi Musa alaihi salam ya nemi ganin Ubangiji subhanahu wata'ala, ya ga Allah da idansa. Ubangiji ta'ala ya ce masa, lan tarani, Musa ba za ka iya ganina ba. Amma shi Annabi Musa ya nemi abin da zai iya yiwuwa, sai dai ba a mahallin abin da yake yiwuwa ba ne. Ganin Allah abu ne mai yiwuwa, Allah ya tabbatar da mu'minai za su gan shi. To amma a duniya ba maganar ganin Allah. Don haka da Annabi Musa ya nemi ganin Allah subhanahu wata'ala, Ubangiji ta'ala ya ce masa, lan tarani walakin inzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيكا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. كافي هكا يجي ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيكا falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka. Lokacin da Annabi Musa bayan ya suma ya dawo cikin hayyacinsa, sai yace subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji na, wata idaniya a nan duniya ba sai saba ta ganka, inni tubtu ilayka, yace ya Allah na tuba game da kuskuren da nayi na neman ganin ka da nayi a wannan rayuwa ta duniya. Yace wa ana awwalul mu'minin, yace kuma ni ne farkon masu imanin cewa wata idaniya bata isa ba a nan duniya ta ganka. Hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi daren da aka tafi saman bakwai da kai, shin kaga Ubangijinka? Manzon Allah sai yake cewa nurun anna arahu, yace haske ya sha makance tsakanina da shi, ya za a ce na gan shi, ta yaya zan gan shi? To dan haka anan shine suka ce auna ran rabbana, ko mu ga Ubangijinmu ido da ido ya bamu labarin cewa shi ya aiko ka. Dayan biyu suka nema in ma a turo da mala'ika ya ringa gaskata shi, ko kuma Ubangijin da ya aiko shi ya bayyana su gan shi ido da ido ya basu labarin cewa shi ya turo shi. Ubangiji ta'ala ya ce laqad istakbaru fi anfusihim, tabbas wato sun yi girman kai a cikin kawo rayukansu. girman kan da babu sama da shi wa ta utuwan kalira ubangiji ta'ala yace sun yi shishigi shishigi wanda yake mai girma lafazin utu wato shine wuce iyaka a wajen fada ko aiki kafircin da yafi kowane kafirci tsanani zaluncin da yafi kowane zalunci muni shine ake kira da al'utu ubangiji ta'ala sai yace yauma yarawnal mala'ika ba su labari game da yinin da suke ganin mala'ika yinin da suke ganin mala'ika ko kuma yinin da suke ganin mala'iku la bushira yawma idhin lil mujrimin ubangiji ta'ala yace babu wani albushir wato ga mutanen banza a wannan yini al mujrimin sune waɗanda suke kangarari wanda suka kangare ma ubangiji ubangiji ta'ala yace yawma yarawnal mala'ika ba su labari game da cewa yinin da suke ganin mala'ika la bushira yawma idhin lil mujrimin babu wani albushir ga kangarari a wannan yini imma ya kasance lokacin mutuwa domin lokacin mutuwa Allah yana ba dan adam ikon ganin mala'ika a lokacin da ya zo fitar saboda duk wanda ya ga mala'ika ba zai kai labari ba duk wanda ya ga mala'ika to ba maganar ya kai labari ba zai karda ba ganin mala'ika fa na kasancewa ne a ranar da mutum zai bar duniya a ran nan zai ga mala'ikun Allah suna sauka imma mala'iku na rahama Allah ya sa mu dace ko kuma mala'iku na azaba Allah ya kare mu hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya gama rayuwarsa ya koma zuwa ga ubangijinsa karo biyu ne kadai ya ga mala'ika akan sifar yanda Allah ya halice shi karo na farko a kogon Hira lokacin da wahayi na farko ya zo masa mala'ika Jibrilu ya zo masa akan sifar yanda Allah ya halice shi maza Allah ya ce na gan shi ya baje fukafukensa 600 kowane fuffike daya maza Allah ya ce ya kai ya tushe magudan rana da mafadarta shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya jure a wannan lokaci bai jure ba faduwa yana sumamme mala'ikan ya matse shi ya ce masa ikaratu maza Allah ya ce ma annabi kare sai da ya matse shi kusan su uku yana sake shi a karo na uku ya ce masa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ya isar masa da adadin ayoyin da aka turo shi da shi da su a wannan lokaci ya dawo gida hankalinsa a tashi ya firgita ya fita daga cikin hayyacinsa ya faɗa ga matarsa Khadija yake cewa lokacin da yake cewa zammiluni zammiluni yace kulillibini kulillibini a wata riwaya dassiruni dassiruni yace kulillibini kulillibini dan haka Allah sai ya masa lakabin al-muzammil kuma ya masa lakabin al-mudaththir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir a fadarsa da yace zammiluni zammiluni ma'ana kulillibini wato dan haka Allah ya masa waɗannan lakabi guda biyu al-muzammil da al-mudaththir bayan ya dawo cikin hayyacinsa sai yake faɗa ga matarsa Khadija da kadir kashitu ala nafsi yace wallahi naji tsoron halaka ga kaina to kaga ya ga abinda ya wuce iya tunaninsa shine ganin mala'ika akan sifar yanda Allah ya halice shi gani na biyu shine daren da aka tafi saman bakwai da shi ubangiji ta'ala a cikin suratul najm ya kissanta mana cewa anan ma ya ga mala'ika jibrilu akan sifar yanda Allah ya halice shi shine ubangiji ta'ala ya ce wala qadra ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda hajannatul ma'wa anan ma manzon Allah ya ce ya gansa ya baje fukafukansa 600 kowane fuffike ɗaya manzon Allah ya ce ya kai matsayin ya tushe magudan rana da mafadarta na farkon shine Allah ya kissanta mana a cikin suratul takwir wala qadra ahu bil ufuqil mubin to dan haka ganin mala'ika akan sifar yanda Allah ya halicce shi a wannan rayuwa ta mu ta duniya ba wanda yake da ikon haka duk wanda ya gani kuma ba zai karda ba shine ranar mutuwa ko kuma kiyama kamar yanda anan ubangiji ta'ala ya ce yawma yarawnal mala'ika ranar da wato za su ga mala'iku akan yanda Allah ya halicce su, yace la bushira yawma idhin lil mujrimin, a wannan yini babu wani albishir wato ga kangarari, waɗanda suka kangare ma ubangijin su ba su da wani albishir. Kaga mumini in ya zo mutuwa lokacin da yake ganin mala'ika akan sifar yanda Allah ya halicce shi, albishir ake bashi, kada ya tada hankalinsa, kada ya samu damuwa akan abin da ya bar bayansa ko kuma abin da zai tinkara na al'amarin lahira. Kamar yanda Allah ya faɗa mana, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wannan aya Ubangiji ta'ala yana ba mu labarin ranar da mala'iku suke sauka domin karbar rayuwa ta mumini, to sukan bashi albishir su ce masa Allah ta khafu wa la tahzanu, su ce kada ku ji tsoron abinda za ku tunkara nan gaba na al'amarin lahira, wa la tahzanu kuma kar ku samu damuwa akan abinda kuka buru bayan ku na al'amarin duniya. Idan ka ga muminai albishir ake ba su, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisi na Al-Bara ibn Azib, yana cikin As-Sunanul Arba'a, sannan yana cikin Musnad na Imam Ahmad. To haka in an wayi gari kiyama, muminai da zaran sun tashi mala'ikun Allah za su ringa tarayyarsu suna ba su albishir, kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa can cikin Suratul Anbiya, watatalaqahumul mala'ika hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun. An gane ko? Za su ringa tarayyan muminai din sun tashi a ranar kiyama, su ringa ba su albishir da gidan aljanna, su ce hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun, wannan yinin ku ne wanda kuka kasance ana muku alƙawarin shi tun a duniya. To amma su mujirmai waɗanda suka kangare ma Ubangiji a ranar mutuwa ba magana albishir, sai dai gaske mala'iku za su musu gaske game da azaba ta Ubangiji. Haka in an wayi gari kiyama babu wani albishir da za a musu, sai dai a musu gaske game da azaba ta Ubangiji. Shine anan Allah ya ce la bushira yawma idhin lil mujrimin, a wannan yini wato babu albishir ga waɗanda suka kangare ma Ubangijinsu. Wa yaquluna, mala'ikun Allah za su faɗa musu hijiran mahjura, wato tsari, abin tsarewa, ma'ana haramun ne abin haramtawa tsakaninku da albishir, ba magana wani albishir. Idan aka ce alhijir shine ma'ana wani shamaki wanda ake sa ya tsare tsakanin wasu abubuwa guda biyu, to ma'ana an sanya shamaki an tsare tsakaninsu da wani albishir, ba magana wani albishir da za su gan shi a nan gaba. Mala'ikun Allah za su faɗa musu haka. Kaga irin wannan faɗa ce wadda take kai mutum ya yanke kauna, an ce masa hijiran mahjura. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa yaquluna, mala'ikun Allah za su faɗa musu hijiran mahjura, ma'ana tsakaninku da albishir, wannan hijira haramun ne abin haramtawa, ko ka ce tsari ne abin tsarewa, ba ku ba wani albishir. Ubangiji ta'ala ya ce wa qadimna ila ma amilu min amali, wato mun gabato zuwa duk abin da suka aikata na wani aiki, aikin da suke zaton za su samu sakamako a kan shi a gobe kiyama. Faja'alnahu, Ubangiji ta'ala ya ce wannan aiki nasu mun maida shi haba'an, wato kura mansuran wadda take abin shekarwa. Lafazin haba, kamar yadda malamai suka faɗa, ita ce kura wadda take bayyana idan mutum ya buɗe taga. Zaka ga wata kura in hasken rana na shigowa, zaka ga wata kura tana tashi. Ita wannan kura kai kaɗan ka dauke ta. To wannan ita ce ake kira da haba'an. An gane ku? Shine anan Ubangiji ta'ala ya ce faja'alnahu, mun maida duk abin da suka aikata haba'an, ya zama kura mansuran wadda take abin shekarwa. Kenan su sun aikata ayyuka suna zaton za su samu sakamako akan waɗannan ayyuka nasu a ranar kiyama, to ba su san da cewa tuntuna Allah ya shekarar aikin tun a rayuwarsu ta duniya. Duk abin da bawa ya aikata na ibada, matukar ba a samu waɗannan sharuɗa, to bayan da za a yi wannan aiki ya karbu a wajen Ubangiji subhanahu wataala, Allah zai shekar da aikin komin yawan aiki. Abu na farko rashin imani, duk wanda yake ba mumini ba, duk abin da ya aikata da sunan ibada da duk wasu ayyuka na alkhairi gaba daya Allah baya karba masa daidai da misa kana zarra. Saboda Allah ya faɗa ayoyi sun wuce a lissafa, ɗaya na cikin suratu Ali Imran, masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kama sadi rihin fiha sirrun asabata harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wama zalamakumullah walakin anfusahum yadhlimun. Ubangiji ta'ala yace misalin abinda suke ciyarwa a rayuwarsu ta duniya, duk abinda suka ciyar da shi na dukiya da duk wasu ayyuka na alkhairi da suka yi, Ubangiji ta'ala yace kama sadi rihin fiha sirrun, kamar misalin guguwa ce wadda ke akwai tsananin sanyi a cikinta, sanyin da ake kiran shi a Hausa hunturu ko kuma ka kiraye shi jaura. Asabat harsa qaumin zalamu anfusahum, wanda wannan guguwa mai tsananin sanyi ta bi ta kan gonar jama'ar da suka zalunci kansu, fa halakatu gaba da ta kone gonar. Dan guguwa mai tsananin sanyi in ta bi ta kan gona, to gaba ɗaya za ka ga ta ƙone kurmus tamkar an cinna mata wuta. Duk garkar da irin wannan guguwa mai tsananin sanyi ta wuta kanta, to gaba ɗaya ƙonewa take. Wannan Allah yana nuna mana duk abin da suka aikata gaba ɗaya ya ƙone, ya zama kamar tamkar tuka, ba shi da wani amfani. Haka can cikin suratul Ibrahim, Ubangiji ta'ala na faɗa matsalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadi nishtadat bihi rihu fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay zalika huwa dalalul bayyin. Ubangiji ta'ala yace misalin waɗanda suka kafirce ma Ubangijin su, ayyukan su da suka aikata na alkhairi wanda suke zatan za su samu sakamako a kan su a gobe kiyama, Ubangiji ta'ala yace karamadi kamar baga ce ta tuka, ishtadat bihi rihu fi yawmin asif, wanda guguwa ta buta kanta. Kamar misali buwaji ne na toka kuma guguwa ta zo ta bi ta kansa, akwai abin da zai rage? Babu abin da zai rage. La yaqdiruna mimma kasabu ala shay. Aka can cikin suratul Nur, Ubangiji ta'ala yace wal ladina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wajada Allaha indahu fawafahu hisaba wallahu sarrihul hisab. Misali na uku, Allah yace duk abinda kafirai suka aikata na alkhairi, tamkar kawalwiniya ce a kasar haƙo. Kawalwiniya a Hausa ita ce ake cewa taukin aljannu, tare da cewa kawalwiniyar Hausa ce, an gane ko, taukin aljannu wanda idan mutum yana tafiya a zamanin rani a cikin sahara, kuma akan kwanta kana tafiya za ka hango wani tauki a gabanka, to irin wannan tauki mai tsananin gishirwa idan ya hango shi na zaton cewa ruwa ne ya zo ya sha, sai ya zo ya tarar da cewa ba komai haƙuri. To haka kafirai duk abin da suka aikata na alkhairi suna zaton za su samu sakamako a gobe kiyama, sai an wayi gari kiyama su ga cewa ashe tun a duniya Allah ya cika musu sakamakon aikinsu. To shine anan Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amali, mun gabato zuwa abin da suka aikata na duk wani aiki, waja'alnahu haba'an mansura, Ubangiji ta'ala ya ce mun maida shi kura wadda take abin shekarwa. Na daga cikin abin da ke sa bawaye asara a rayuwarsu, duk ayyukan da ya aikata na ibada Allah ya ki karba, shi ne rashin kyawun niyya. Duk wanda baya tsarkake niyya akan ayyuka na ibada, to daidai da musu kada zarra akan wannan ibada da yi, in ya kai shekara dubu yana yi, in dai dan aje a fada ko a ganshi a yabe shi, to Allah ba zai karba ba. Sannan abu na uku wanda yake hana ibada ta amfani mai ita a gobe kiyama, shine rashin mutaba'a, rashin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abinda mutum zai aikata na ibada in dai bai dace ma shari'a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta, ko shekara dubu yana wannan ibada Allah ba zai karba ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd, duk wanda ya aikata aikin da babu umarnin mu akan sa, to za a watsar masa da aikin sa, Allah ba a bashi gaban kai. To dan haka rashin imani, rashin kyawun niyya, rashin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa ne uku wanda suke ruguza aikin bawa, ma'ana suke shekar da aikin bawa ya zamanto babu sakamako a kansa. Ubangiji ta'ala sai ya ce ashabul jannati, wato ƴan aljanna, yauma izin, wato a ranar da kiyama ke tabbata, khairun mustaqarra. Ubangiji ta'ala ya ce su suka fi gama tabbata, wa ahsanu waqila, kuma su suka fi kowa kyawu ga wurin bacci. Lafazin maqila an ciro shi ne daga qailula, in aka ce qailula wato shine baccin rana kenan, tare da cewa in aka ce baccin rana kamar yadda malamai suka faɗa a larabci, ko da babu baccin, in dai mutum ya kwanta ya huta, to shine ake kira da qailula. Shine suka ce al-istirahatu nisfun nahar, nisfan nahar, hutawa a lokacin tsakiyar yini shine ake kira da qailula. Ko da mutum bai yi bacci, in dai ya kwanta ya dan huta, to shine ake kira qailula. Karin fa'ida, baccin rana yana da fa'ida, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin umarni yake cewa qilu fa inna ash-shayatin la yaqilu, aw kama qala, hadisi ne sahihi, kuma yana Albani ya inganta shi a cikin silsila as-sahiha. Manzon Allah yake cewa ku yi baccin rana domin shaydanu ba sa baccin rana. Fa'ida, baccin rana mutum zai samu kuzari a cikin dare, baccin da kai gangan jikinka ya huta zaka samu kuzarin da zaka yi kiyamul layli a cikin dare. To shine yace ashabul jannati, ɗan aljanna, yauma izin, a wannan yini wanda alkiyama ke tabbata, khairun mustaqarran, Ubangiji ta'ala yace sun fi kowa ga matabbata, ma'ana sun fi waɗannan mujrimai ga matabbata, wa ahsanu maqila, kuma su ne mafi kyawu ga wurin baccin rana. A aljanna ba maganar bacci, amma a nan Allah ya ambata ba dan komai ba, saboda wani nau'i ne wanda yake na ni'ima na hutu. Sayyace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u, Ubangiji ta'ala yace ba su labarin yinin da sama wato take tsatsagewa bil gamani, wato da farin gizagizai, wa nuzila al-mala'ikatu tanzila, a wannan yini akan saukar da mala'iku saukarwa. Yinin al-kiyama, wannan samaniya wanda a yanzu kamar yanda Allah ya faɗa mana malaha min fudur, ba ta da wasu tsagugi waɗanda za su aibanta ta. To a yinin alkiyama za ka ga samaniya sama gaba ɗaya tana tsatsagewa, kamar yadda Allah ya faɗa as-sama'u munfadirun bih, kamar yadda Allah ya saukar da sura ta musamman, suratul infidar, idza as-sama'u munfadarat, idan ka ga samaniya ta dare ta tsage, Ubangiji ta'ala ya ce kiyama ce. To shine a yinin alkiyama sama za ka ga ta tsatsage ta dare, kuma ko ina za ka ga wani farin girgije yana sauka, wani farin girgije ne mai haske wanda bai taba sauka ba sai ga mutanen Annabi Musa lokacin da suka shiga cikin dimuwa shekara 40, a lokacin nan ne Allah ya saukar musu wannan farin girgije ya musu rufa. To dan haka a yinin alkiyama samaniya idan ta dare za ka ga wannan farin girgije na tashi yana turo, ko kamar yadda Allah ya faɗa a can cikin suratul baqara, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu, wannan hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal mala'ikati, fi dhulalin minal ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amr wa ila allahi turja'ul umur. To samaniya idan ta dare a yinin alkiyama wannan girgije yana tashi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sauka, zai sauko sauka sauka wadda ta dace da girman sa, kuma a ran nan mala'iku za a saukar da su, mala'ikun da suke sama ta bakwai za su sauko, na sama ta shida za su sauko, har a zo samar duniya gaba ɗayan mala'ikun da suke sama za su sauko. Ubangiji ta'ala a wannan yini ne zai sauko ya zo fagen alkiyama, kamar yadda ya faɗa wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, shine yace hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amr wa ila allahi turja'ul umur, ba komai suke jira ba illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami, sai zawwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin inuwoyi waɗanda suke na farin girgije da mala'iku, da saukar mala'iku. To shine anan yace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u, ba su labari game da yinin da wannan samaniya ke tsagewa bil gamami game da wani farin girgije wanda zaka ga yana tashi wa nuzilal malaikatu tanzila a wannan yini ubangiji ta'ala yace za a saukar da malaiku saukarwa gaba dayan malaikun da suke cikin samai za a sauko da su ubangiji ta'ala yace al mulku yawma idhil haq wato mulki na gaskiya matabbacin mulki a wannan yini bir rahman na ubangiji ne mai gamammiyar rahama duk wani mulki a nan duniya kiranye ne suna ne ba mulki bane a hakika in ma shi mai mulkin ya mutu ya bar mulkin ko kuma mulkin ya kare ya bar shi da randa mulkin ya kare shi ma ya koma talaka kamar kowa to amma mulki wanda yake cikakken mulki wato shine mulki na ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama shine yace al mulku yawma idhinil haqqulir rahman yace mulki wanda yake na gaskiya al haqqu anan sifa ce ta al mulki kenan mulki wanda yake na gaskiya na hakika yawma idhin a wannan yini lir rahman wato na ubangiji ne mai gamammiyar rahama saboda babu wani wanda yake da ta cewa a yinin al kiyama in banda ubangiji subhanahu wata'ala sai yace wa kana yawman yinin alkiyama ya zaman tuyini ne asiran mai tsanani alal kafirina ga waɗanda suka kafirce ma ubangiji babu wani sassauci amma ga mu'minai yini ne mai sauki amma ga duk wanda ya kafirce ma ubangiji yinin alkiyama yini ne mai tsanani kamar yadda Allah ya faɗa alal kafirina ghayru yasir ga kafirai wannan yini ba mai sauki bane kamar yadda can Allah ya faɗa cikin suratul qamar yaqulul kafiruna hadha yawmun asir kafirai da kansu za su ringa faɗa wannan yini ne mai tsanani to shine anan ubangiji ta'ala ya ce wa kana yawman wato yinin alkiyama ya kasance yini ne asira mai tsanani alal kafirina ga waɗanda suka kafirce ma ubangiji amma shi mumini zai ga wannan yini tamkar wato daga bayan la'asar ne zuwa fadawar rana sai yace wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi ba su labari game da yinin da azzalimi ke cizan hannuwansa ma'ana zai ringa ciza yatsa dan nadama ya kulu zai ringa fada ya laitani kai cauna ya laitani daman ma ittakhaztu ma'ar rasuli sabila wato na riki tafarki na shari'a ma'ar rasuli tare da manzon da aka aika mana a yinin alkiyama ne kafiri zai faɗi wannan kalima kalimar da ba za ta amfane shi ba domin ita nadama tana amfani in wuri bai kure ma mutum amma duk mutumin da ya sake lokaci ya kure masa ko yayi nadama nadama ba za ta amfane shi ba to duk wanda ya sakaki ya tozartar da kwanukan rayuwarsa bai bi ba hanya ta shari'a to a ranar kiyama sai yayi nadama kuma a lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba shine ubangiji ta'ala yace wa yawma ya'dhu adh-dhalim ba su labari game da yinin da azzalimi ke cizo ala yadayhi akan yatsotsinsa ma'ana yatsar zai ringa ciza duk wanda kaga yana ciza yatsa to yayi nadama akan wani abu da ya koce masa yaqulu yana fada ya laitani da mamma ittakhaztu ma'ar rasuli sabila na riki tafarki na shari'a tare da manzon da aka aika mana zai ci gaba da fada ya wailata kai can tabewa ta da halakata laitani da mamma lam attakhiz fulanan khalila wani barike shi a matsayin aboki wani da mamma barike shi a matsayin aboki laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani tabbas wato ya kautar da ni an dhikri game da wannan alqur'ani ba'da idh ja'ani bayan ya zo mu wa kana shaytanu ubangiji ta'ala yace shaytani fa ya zamanto lil insani ga dan adam khazulan wato mai matukar tabarwa ne shi a kullun famar da yake yaya za a yi ya maka sabula ya maka zagon kasa ya tabar da kai abinda kake nihin samu ka kasa samu to wannan kamar yanda ya inganta daga Abdullahi dan Abbas cewa ita wannan aya sababin saukarta akwai ukuba wato Ibn Abi Mu'ayyib shi Uqba ibn Abi Mu'ayd abuki ne na Umayya ibn Khalaf, wanda kowane ɗaya daga cikin su jigajigan mushrikai ne a birnin Makka. To shi Uqba ɗabi'ar shi da al'adar shi, duk bulaguran da yayi idan ya dawo sai ya shirya abinci na musamman, ya gayyaci manya daga cikin jama'arsa a zo a yi walima, domin Larabawa suna da walima ta dawowa daga bulaguro wanda suke yi. To ya kasance kuma yana yawan zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Uqba. To wata rana ya dawo daga bulaguro sai ya shirya abinci na musamman, ya gayyaci jama'a, daga cikin wanda ya gayyata akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gunsa, sai ya ce, abincin da ka shirya ba zan ci ba sai ka shaida babu abin bauta kusa cancanta da gaskiya face Ubangijin da ya aiko ni, kuma sai ka tabbatar da cewa ni manzon sa ne. Uqba ya yi kalimar shahada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa hannu ya ci abinci. To Uqba sai abokinsa Ubay wannan Umayya ibn Khalaf, wato sai aka je aka bashi labarin cewa ai Uqba ya musulunta, ya yi kalimar shahada. Sai ya zo ya same shi yana cewa ai ka bace ka karkace. Lokacin nan sai ce masa, wallahi a'a, ka ji sababin abin da yasa nayi wannan kalima ta shahada, domin ya zo guna ya ce ba zai ci abinci ba sai nayi wannan kalimar shahada, ni kuma ina jin kunyar ya fita daga gidana ba tare da ya ci wannan abinci, don haka ne wannan kalima don ya ci abinci. Ya ce amma ba dan na, sai ya ce masa to, ya ce ban yadda da, ba zan yadda da kai har abada sai ka je ka yi tofi a fuskarsa, sai ka je ka tofa masa biyu. Uqba ya je tofa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce masa to, ka san da cewa ba zan taba haduwa da kai a wajen Makka face sai na sare kanka da takobi a ranar yakin Badar, a kashe shi shi Uqba ibn Abi Mu'ayd. Shi kuma Umayya ibn Khalaf, ko kuma Ubay ibn Khalaf, shi kuma a ranar yakin Uhud ne a kashe shi. To shi ne anan wannan abota da suka yi, wanda ya sanya shi bayan ya yi kalimar shahada ya ji ya aikata aiki wanda yake maimuni ya kafirce. To wannan shi ne zai yi nadama a ranar kiyama, kuma haka ba bai takaita ba a kansa. Duk wanda ya riki mummunan aboki, abokin da ya dora shi kan hanya ta bata, to tsakanin shi sai sun tsine ma juna a ranar kiyama, sai ya yi nadama. Duk wanda ya riki mummunan aboki wanda ya dora shi a kan hanya ta hallaka, to a ranar kiyama sai sun tsine ma juna, kuma sai ya yi nadama a kan haka. Shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ba su labari game da yinin da azzalimi ke cizon yatsarsa, ya kulu, yana faɗa yana cewa, ya laita ni da mamma ittakhastu ma'ar rasuli sabila, ma'ana da mamma a ce na riki tafarki na shirya tare da manzon da aka aiko, ya wailata kai can hallakata, laita ni da mamma lam attakhiz fulanan khalila, wato ban mai da wani wato a matsayin badadi, da ma ban rike shi ba a matsayin aboki. Sai ya ce, laqad aballani an dhikri ba'da idh ja'ani, tabbas wato ya batar da ni an zikiri game da wannan ambato shine alqur'ani, ba'da idh ja'ani bayan ya zo mu, wa kana shaytanu lil insani khazula, Ubangiji Ta'ala yace shaytani ko ya zamanto mai matukar tabarwa ne ga dan adam. Idan aka ce shaytani duk wanda yake tsare jama'a game da hanya ta gaskiya, sunan ya zama shaytani, ma'ana duk wanda ya nisanci gaskiya ya zama shaytani, sawa'an a cikin jinsi ne na aljan ko a cikin jinsi na yayan adam. Domin in aka ce shaytan shine kenan allazi ba'uda anil haqq, duk wanda ya nisanci gaskiya ya zama shaytani. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce wa kana shaytanu, lalle shaytani ya kasance lil insani ga dan adam khazulan, wato mai tabarwa ne. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana misali game da abokin zama wanda yake na kwarai da abokin zama wanda yake mummuna, mugun abokin zama. Manzon Allah ya ce abokin zama na kwarai kamar wato mai tallar almiski ne, shi mai sayar da almiski din ma ya dauka ya baka ya dan goga maka, ko kuma ka bashi kudi ya saya maka, in ma bai baka ba baka saya ba, to ba za ka tashi banza, kanshi zai hada jikinka. mummunan aboki manzo Allah yace tamkar wato mai zuga ziki ne shi mai zuga wuta in ka zauna da shi in ma ya zuga wuta karan wuta ya tashi ya kona ma tufafi ko kuma in ma bai kona ma tufafi to zaka tashi da wari wanda yake na makira cikin daya biyu to haka mugun aboki koda bai zuga ka ba yace ika za to wannan miyagun da bai unshi da halayen shi zaka koya to in aboki na kwarai ne koda bai ce ma ika za ba to dabi'un shi da halayen shi na kwarai zaka dinga kwaikwaye shi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almar'u ala dini khalili shi mutun yana kasancewa akan dabi'a da al'adun abokinsa dan haka sai yace fal yanzur ahlukum man yukhalid dayan ku yayi nazari wane ne ya dace yayi abuta da shi saboda shi in dai abokinka ne kuna yawan zama da shi to duk yanda za a yi dabi'un shi da halayen shi sai ka koya kana so ko baka so dabi'un shi da halayen shi sai ka koya kinai mutumin kwarai ne zaka koyi dabi'u na kwarai da halaye na kwarai koda bai ce wani ika za wani bar kaza kai da kanka zaka koya shi ne anan yace wa kana shaytanu lil insani kadula shaytani ya zamanto mai tabarwa ne wato ga dan adam sai yace wa qala ar-rasul ya rabbi wato manzon Allah a wannan yini na alkiyama zai fada ga ubangijinsa yace ya rabbi ya ubangijina inna qaumi lalle jama'ata ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sun maida wannan alqur'ani da ka aiko ni da shi abun kaulacewa sun kaula kai ba sa ma waiwaya ba sa sauraron abin da ake karanta musu an gane ko a yinin alkiyama ne malamai suka ce ubangiji ta'ala manzansa zai fada masa haka yace ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi lalle mutane na jama'ata ittakhadhu hadha alqur'ana wato sun maida wannan alqur'ani mahjuran abun kaulacewa ko kuma wasu malamai suka ce tun anan duniya ne manzon Allah ya fada yace ya ubangiji na ma'ana kukan jama'ar sa ne yake kaiwa zuwa ga ubangijin shi an gane ko yana kai kukan jama'ar shi zuwa ga ubangijin sa game da wato irin yanda suka maida wannan alqur'ani da aka turo shi da shi shine yace wa qala ar-rasul manzon Allah sai ya fada yace ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi lalle jama'ata ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sun maida wannan alqur'ani abun kaulacewa ne sai yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin Allah ya lallashe shi yace ba kanka faɗo ba dan jama'ar ka sun kaulace ma littafin da ka zo da shi ba kanka faɗo ba wa kadhalika ubangiji ta'ala yace haka al'amarin yake ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin kowane annabi mun sanya masa makiya min al-mujrimin daga cikin kangarari kowane annabi da duk wani manzon da Allah ya aiko to Allah ya sallada masa wasu abokan gaba waɗanda suke famar hana mutane su fahimci gaskiya sai yace wa kafadi rabbika hadiyan wa nasira ubangijinka ya isa hadiyan wato mai shiryar da kai zuwa tafarki madaidaici wa nasiran kuma ya isa a matsayin mai taimakonka ka wadatu da ubangijinka shine zai shirye da kai kuma shine zai taimaka maka akan duk wanda ya gaba da kai sai yace wa qala allazina kafaru waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu sun faɗa laula nuzila alaihi alquran wai mi ya hana a saukar masa da wannan alqurani jumlatan wahida jumla daya an gane ko mi ya hana a sauko alqurani a jumlace gaba dayan sa kamar yanda aka saukar da at-taura da injila da zabura yasa za a ringa karkasa shi wani abu yazo gobe wani abu yazo sai an samu kwanuka wani abu yazo suka ce mi ya hana a saukar masa da wannan alqurani jumlatan wahida wato jumla guda ubangiji ta'ala sai ya ce kazalika kai tsaye ya maida musu martani yace kazalika haka al'amarin yake mun karkasa wannan alqurani a wajen saukarwa li nusabbita bihi fuadak ubangiji ta'ala yace dan mu tabbatar da zuciyarka ma'ana ta karfafa ta kiyaye duk abin da muka saukar su manzanni da annabawa waɗanda suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun iya rubutu sun iya karatu an gane ku suna rubutawa suna karantawa shi kuma annabi ne wanda yake al'ummi bai iya rubutu balantana karantawa to hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma rahama da jin kai game da wannan al'umma Ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan alqur'ani daki daki dai bayan daya sai da aka kwashe shekara 22 da wata 6 wanda ana cewa shekara 23 shi wata 6 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi ana masa wahayi mafalki ne sannan wajen saukar da alqur'ani shekara 22 da wata 6 in ka hada kenan da wancan wata 6 na mafalki shekara 23 shine ake cewa kenan alqur'ani ya kwashe shekara 23 yana sauka kuma shi saukar alqur'ani na kasancewa wani hukunci ne za a turo kuma zuwa wani lokaci sai a turo hukuncin da ya shafi wancan hukunci wani wahayin da yake zawa tambaya ce wani daga cikin sahabbai yake zawa yayi sai Allah ya turo amsar wannan abin da ya tambaya ko wani al'amari ya faru sai Allah ya turo ga hukuncin da za a zarta akan wannan al'amari ko wata matsala ta faru sai Allah ya turo ga yanda za a yi aure wannan matsala dan haka sai da aka kwashe shekara 23 alqur'ani yana sauka kuma wannan bi a sannu ne rahama ce ta Ubangiji subhanahu wataala game da mu saboda mutanen annabi Musa da Allah ya saukar musu at-taura jumla guda cewa suka yi al'amari ya girmama akan su ba za su karbi wannan littafi yayin nauyi daga yau kawai a ce ku daina kaza ku daina kaza ku daina kaza ku daina kaza kuma a yau a ce kawai daga yau ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza suka ce a su ba za su iya ba Ubangiji ta'ala ya daga dutse ya musu rumfa cewa su yi aiki da abin da ke cikin wannan littafi ko kuma dutse ya fado ya hallaka su shine Ubangiji ta'ala ce wa iza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum al-tur kuzuma ataynakum biquwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun kamar yadda can yace wa idna taqana al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim kuzuma ataynakum biquwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun shine Ubangiji ta'ala yace kazalika haka al'amarin yake mun saukar da wannan littafi daki daki linusabbita bihi fu'adaka dan mu tabbatar da zuciyarka ka fahimci abin da yake cikin sa ka kiyaye warattalnahu tartila Ubangiji ta'ala yace mun bayyana maka shi bayyanawa ko kuma warattalnahu tartila mun rabe duk abin da yake cikin sa na hukunci wato rabewa sai yace wala ya'tunaka bi masalin ba za su zo maka da wani misali daga cikin misallan da suke buga maka domin bata lamarinka illa ji'inaka bil haqqi Ubangiji ta'ala yace face sai mun zo maka wato da wani misali na gaskiya wanda zai ruguza wancan misali nasu wa ahsana tafsira kuma mafi kyawu ga bayani kenan duk wani misali da za su buga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan su jefa ma mabiya shubha akan bata al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah yayi alƙawarin sai ya zo masa da wani misali na gaskiya wanda zai ruguza wancan misali da suka buga masa wa ahsana tafsira kuma misali wanda yafi kyawu ga bayani sai yace allazina yuhsharuna sune wadanda ake tara su ake tada su ala wujuhihim wato akan fuskokin su ila jahannama akura su zuwa wutar jahannama a ranar kiyama za a tada su akan fuskokin su za su ringa tafiya maimakon anan duniya suna tafiya akan digadigai to a ranar kiyama akan fuskoki Ubangiji ta'ala zai tada su kamar yadda yace wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukuman wa summa ma'awahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira kuma a ringa jan su akan fuskokin su kamar yadda yace yawma yusahabuna fil nari ala wujuhihim zuqu masasaqa shine yace alladina yuhsharuna sune wadanda za a tada su a ranar kiyama ala wujuhihim ana jan su akan fuskokin su ana kura su ila jahannam zuwa wutar jahannama ulaika sharrun makana wadannan Ubangiji ta'ala yace sune mafi sharri da mugunta ga matsayi ma'ana sun fi kowa kaskanci wa adallu sabila kuma su suka fi kowa bacewa ga tafarki ma'ana sun fi kowa bacewa ga tafarki wanda yake na gaskiya kwata kwata hanyar da aka dusa ma basu duba na insha Allah bai kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.